الله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren Laraba 16 da watan Rajab hijirar shugaban halitta annabin Allah annabin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 7 da watan 2 watan Fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka fi sani da masallaci uld a wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa yau za mu tashi darasi na 49 a cikin jerin karatun alqur'ani da muke gabatarwa a wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara aya ta 238 fadin Allah subhanahu wataala hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qaniti daka yau zamu fassara aya ta 239 da kuma 239 da kuma 240 da kuma 242 in Allah ya kaddara arama sai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ida ba mu labari ko umarni akan abin da ya shafi kiyaye sallah bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni akan a tsaida sallah wa nisa shi kadaya a halina jin tsoransa da kuma yin da'a a cikin wannan ibadar da ake yi to sai Allah ya biye ma halina natsuwa da hali na tsoro shine Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuka ji tsoro na daga abokanan gaba su farmake ku ko kuma kuna a filin yaki ne kuna jin tsoron abokanan gaba su kawo muku farmaki su kawo muku hari to Allah ya ce farijalan aw rukbana ba laifi ku yi sallah kuna masu tafiya rijalan ma'ana ku yi sallah kuna halin tafiya da kafafunku akan halin kafafu da kafafun da mutum yake taka da su ina tafiya to Allah ya ce ba laifi farijala ku yi sallah a halin da kuke ciki na ana tafiya auru kubada ko kuma kuna saman dabbobinku ma'ana raƙumi da kuma doki da ake gwamzawa da shi a ƙarƙashin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu cewa halaccin yin sallah a fagen daga a wajen yaƙi saboda girma na ita wannan sallar kalibi duk da irin halin da ake ciki na tsoro irin abun da mutane suke fama da shi ana cikin ma'araka ana cikin yaki da abukanan gaba sun sanya mutane gaba amma Allah bai dage wa mutane kafa ba akan yin sallah saboda girman ita wannan ibada ibada ce mai girman gaske kware da gaske girman ta ne ya sanya Allah subhanahu wataala bai doke kafa ba a lokacin da ake wajen yaki saboda ubani subhanahu wataala ya ce hafizu ala salawat akiyayi game da wa'annan sallolin kuma yake cewa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance akan dukkanin mai imani to yana bada ita ne akan lokacin da Allah subhanahu wataala watan ya wajabta masa to a wannan halin ne sai Allah subhanahu wataala ya dibi halin wa'anda suke cikin yanayi na a artabu da abokanan gaba sai Allah ce farijalan aw rukbana bale fi ku sallata ku kuna masu tafiya kuna tafe ana cikin yakin kuma ku gabza ku yi wannan sallar aw rukbanan ko kuma kuna akan abun hawan ku akan abubuwan hawa sai da mutum ko zai sun koyi da kansa ne ko ya ishara da kansa a matsayin ita wannan sallar sai malamai suka yi sabani akan wani irin tsoro ne yake sanya mutun yayi sallah a wannan yanayin yayi salatul khauf wani irin tsoro ne al-imam shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala yace tsoron da ke sanya mutun yayi sallah yana cikin halin tafiya ko kuma yana son wani abun hawansa ba sai ya sabka ba yace shine ta fuskantar abokanan gaba kaga ya kasance kana ganin abokanan gaba kuma suna ganin ku sanan kuma musulmi ba sa da wani kariya da zai kare watan silah da zai kare su daga isar wa'annan mashin abokanan gaba tunda ba ku da abin da zai kare ku daga wannan masan za su halbo muku to yace wannan tsoron shine Allah subhanahu wataala yake ni ku kuma kuna fuskantar su za su iya kawo muku farmaki kuna cikin sallah su mamaye ku shi muku bantan kautan kwana su zo su halakar da ku ta hanyar suka da bugu sai Allah subhanahu wataala sai ya shar'anta yin abinda ake cewa salatul khauf sai malaman fiqh suka yi tambaya suka ce to mice ce ta salatul khauf akan kauli mafi rinjaye wanda malaman fiqh suka tafi akai shine hiya salatul maktuba yahduru waqtaha wal muslimuna fi muqatalati al adu aw fi hirasatihim wata kila ce sallar farilla sallah ce ta farilla guda biyar azhar la asr magriba isha'i da subahi lokacin ta zai zo a lokacin musulmi suna fuskantar abokanan watan abokanan gaba ta hanyar suna gubza yaki da su wannan idan lokacin ta yayi ba za a ce ana yaki ba daka ba za a yi sallah ba za a ci tsayyada ba za a ce ba za a yi sallah ba saboda ana cikin yaki sai Allah ya shar'anta yin sallah ta dalilin wannan abun saboda girmanta suratul nisa'i ubangi subhanahu wataala ya tabbatar da wannan inda Allah yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum har zuwa ƙarshen aya a lokacin da ake cikin yaki sannan kuma ga abokanan gaba kuma ga lokacin sallah yayi sai Allah ya raba ya karantar da manzon Allah yadda za ya yi yadda za shi sallah wannan ya sanya sahabbai ko in ce wasu daga cikin malamai suka yi sabani akan cewa to ita salatul khauf har yanzu zai halitta a halin da muke a duniya yanzu kai sallar salatul khauf ko ba zai yi ba wasu suka ce bai halitta da mutun yayi salatul khauf a yanzu tunda ai umarnin da annabin Allah yake Allah ce fa iza kunta fihim kaga ana magana ne da annabin Allah ad-damir ya'udu ila ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma dukkanin jamhurikin malumai banda wannan Abu Yusuf sahib al-Imam Abu Hanifa shi kadai ne yake ganin bai dacewa ayi salatul khauf tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya wuce sai malama suka masa raddi suka ce wannan salatul khauf an shar'anta ta ne tun daga wannan lokacin har zuwa tashin alkiyama sanan kuma wa anna khitaban nabi sallallahu alaihi wa sallam khitabun li ummatihi maganar da Allah zai yi wa manzon Allah idan Allah ya yi wa annabin sa magana
to wannan maganar ta shahi har al'umar annabi suna wannan maganar ta kunsa ta shafe su suka ce malam ya kum dalilun ala ikhtisasihi matukar ba a samu dalili ba da yake nuna cewa an kebantar da manzon Allah ne da wannan aiki shi kadai ba da al'ummar sa ba suka ce kuma wa takhsisu bil khitabi la yaqtadi takhsisuhu bil hikm ubay subhanahu wa ta'ala ya kebanci annabi da magana ya ayi amfani da miri na magana ga manzon Allah to shi kadai bai sanya wato a kebance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da hukunci dan haka wannan sallah ta tsoro har yanzu idan mutun ya shiga cikin wani yanayi wanda yana fuskantar abu kanan gaba to zai yi salatul khauf saboda hadisin annabin Allah da yake fada cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kuyi sallah kamar yadda kuka gani annabin Allah ina yin sallah ko dai yin sallah to manzon Allah tsoro ya kama su da sahabbai ana cikin yaki ya sanya jin tsoron aka musu farmaki ya salatul khauf to kai ma idan kana jin tsoron za a kama ka farmaki a matsayinka na shabde ba ta yin ko kuma shabde kon ba an tafi yaki to kana da damar wato ku salatul khauf ba za ku ce ba a'a kuna muna fuskantar abokanan gaba ba za mu yi sallah ba sallah abace mai muhimmanci wasa da ita wasa da addini ne ina fatan mun fahimta duk wanda yake wasa da sallah yana wasa ne da addininsa sannan kuma ita wannan bambancin musulmi da kafiri kenan a duniya al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara abinda ke tsakanin musulmi da kafiri sallah ce duk wanda ya bar sallah ya kafirta zaka ba dage mutun kafa ba suka ce kuma hadisi na biyu ai magana dalili na biyu dukkanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yarda sun yi ittifaqi sun yi ijma'i akan cewa mutun zai yi salatul khauf bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma an samu wasu daga cikin sahabbai irin su Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu arda lokacin da aka je ma'arifatu saffain aka yi salatul khauf irin Abu Musa al-Ash'ari shi ma yayi salatul khauf irin Huzaifa dan Yaman da tare da shi akwai Sa'ad bin Abi Waqqas dukkan su sun yi salatul khauf da haka wannan na karantar da mu cewa halaccin yin sallar tsoro a lokacin da mutum ya shiga cikin wani yanayi na tsoron abokanan adawa Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu to sai tambaya ta gaba shin ya ake ita wannan sallah ta tsoro ya ne ake yin sallar tsoro malum suka ce game da abu wanda shafi sallar tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kala daban-daban kusan kasa kashi 6 da manzon Allah ya sallaci sallar tsoro kuma dukkanin wa'annan hadisai suke karantar da sallar tsoro hadisai ne ingantattu babu hadisi guda ɗaya da ifi da aka suka ce kowanne daga cikin sigar idan ka dauka kai tayi ina fatar mun fahimta kamar da ka san akwai ruwayat alqurani in kaga dama karanta da hamza an halaf in kaga dama karanta da duri in kaga dama karanta da susi kaga dama ka karanta da duk wanda kaga dama ka karanta kuma zaka samu lada haka salatul khauf duk yadda mutun yayi da wannan sigogin da zamu ambata tayi siga ta farin idan ya kasance kuna fuskantar abokanan gaba ma'ana abokanan gaban suna kallon kuna suna inda ba alqibla take ba ya zama ya kasance su abokanan gaban suna a sabanin alqiblar ba alqibla suke kalla ba to anan sai liman ya kasa al'umma kashi biyu siga ta fari sai ya raba jama'ar sa ya raba mayakan sa kashi biyu to kashi daya sai su fuskanci abokanan gaba to kuma kashi na daya sai su dan za kudo daga inda hal mashin abokanan gaba ko sun halbo ba zai kawo gare su ba to a lokacin sai liman ya bude sallah da su ya fara yin sallah da su sai ya sallah raka'a daya da wa'annan mutanen idan ya kasance a raka'a sallah mai raka'a biyu ce in har sallah mai raka'a biyu ce to sai ya raka'a daya da su idan kuma sallah mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu sai ya raka'a biyu da su idan yayi raka'a biyu da su to kuma sai ya tsaya sai ya tabbata tsaye sai su kuma su juyo sai ya tabbata a tsaye sai su tashi cika sauran sallolin ina ba ta ku fahimta in aka yi raka'a daya in raka'a biyu ake yi mu dauki raka'a o sallah ne raka'a hudu ce to idan yayi raka'a biyu idan liman yayi raka'a biyu ba tahiyya ba za a yi to idan aka yi tahiyya ba tashi ba za a yi kawo sauran raka'at to ba zai tashi ba sai su tashi su kawo cikin sauran raka'a cikin su ko kuma in ya miƙe ma ba za su bi su ba ko da ya miƙe ba za su bi shi ba za su cika sauran sallar da za suke yi ne idan suka kammala to sai su juya sai su sallame sai su tafi su kama fagen daga su rike gidan wuta to wayancan kuma sai su zo su kuma sai su bi liman sauran sallar da ba su kai bai ida ba sai ya ida sallar tare da wayannan mutanen idan ya ida wannan sallar su kuma sai su tashi su cika abinda ba su samu ba a cikin sallar ina fata kun fahimta wannan shine siga ta fare wannan ta tabbaci asalin wannan maganar hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne hadisin da al-imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 4,130 da al-imam muslim 842 hadisin salih dan khawat wanda idan yayi tafiya zai jira su ne wanda in yayi jira wasu kace a hadisin shine cewa idan yayi tafiya ta karshe tare da equipe ta biyu to zai sallame wasu kace a ba zai sallame ba amma dai al-imam malik yace yusallim shi zai sallame ne tunda zai sallame sallah ne su kuma sai su cika amma a hadisin ne da kawo sa ayi da imam bukhari kawo ba ina cewa ba manzon Allah ya sallame sallah a ciki ina fatar mun fahimta wallahu ta'ala alam sai siga ta biyu yadda ake sallar tsoro shine yusalli bil firqati al-ula rak'atan wal ukhra tijahu al-adu zai raba kilik biyu sai yayi raka'a ɗaya da kilik ta fari gurfu na fari su kuma kilik guda tana fuskantar abokanan gaba to idan aka yi raka'a da su suka samu raka'a cikakkiya da ruku'inta da sujuda an samu mi raka'a guda cikakkiya ko to sai su juya wannan kilikin sai ta juya ta fito daga cikin sahu sai ta bari liman sai su zo su koma su fuskanci abokanin gaba su kuma waccan raka'a waccan kilikin grupkin sai ya dawo sai liman ya ida sallah da su sai kenan kowanne ya samu raka'a guda to kuma idan suka samu raka'a guda nan kafin kilik ta karshe idan liman ya sallame su kuma tunda raka'a biyu za a yi to sai su tashi su tuko raka'a ta uku sai su kawo raka'a ta biyu tunda ba su same ta ba su kuma wa'ance ne lokacin da suka koma su kuma sai su dawo su kawo cikin raka'a guda wannan shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro a hadisin ibnu umar hadisin da al-imam al-bukhari ya kasa hadisi na 942 muslim 839 hadisin ibnu umar wanda wannan shine ra'ayin al-imam abu hanifa alaihi rahmatullahi ta'ala ya zabi sigar wannan sallar sai siga ta uku shine liman zai yi sallah ya raba kilifi biyu sai ya zo ya yi wato na raka'atayni ya raka'a biyu wa yusallim sai ya sallame sallah ya yi raka'a biyu da kilif guda tana can tana fake abu ganan gaba suna gwabza in ma gwabzawa ne suna gwabzawa su kuma wayannan suna tare da liman yana sallah sai ya yi raka'a guda biyu idan ya sallame sallar sa raka'a biyu sai su tashi sai su je su fake abu ganan gaba wayance su kuma sai su dawo sai kuma ya jagorance su zuwa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan amma malamu suka ce sallar da annabi yayi ta biyu da su wayannan kilik ta biyu ita ce sallar nafila wacce ita ce farilla wannan sallar nafila ce da wannan ne malaman fiqh suka ce ya halitta mai nafila ya jagorance mai farilla sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sallar farilla ai nafila yake ba farilla ba ya riga yayi farilla tare da majmu'ul ula tirqal ula yanzu tirqa tsaniya ta zo kenan ko to nafila yayi ba farilla ba wannan hadisin da al-imam al-bukhari ne shi ma ana yin sallar tsoro a haka sai kuma siga ta uku yadda ake yin sallar tsoro ai ta hudu shine yusalli al-imam bi ta'ifati raka'a wal ukhra qibla al-adu liman zai raka'a guda ne tare da tirqa ta fare kilik ta fare su kuma kilki guda tana can tana fike abuganin gaba idan ya ida raka'a guda da su suka samu cikakkiyar raka'a sun mai yansarifu da sai su kace sallar sai su koma wajen abuganin gaba sai wayance kuma su zo fi sallah tare da liman daga kowanne zai salla raka'a guda ne dan ba raka'a biyu ba kowanne cikin kilik zai raka'a guda ban da liman shi raka'a biyu ke garisa sannan kuma ba za su ramka wannan raka'ar ba za su yi raka'a guda ne babu ramko a kansu wannan hadisin da yayi bayanin sa hadisin ibnu abbas Allah ya kara masa yarda al-Imam an-Nisa'i ya fitar da shi a mujalladi na 3 hadisi na 169 haka Ibn Hibban ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ya fitar shi a cikin Musnad nasa sai bangare na 5 ta yadda ake yin sallar tsoro shine watan liman zai raba firaq kashi biyu jeshkinsa sojojin sai raba su runduna biyu ko ai wannan me yake da suna runduna guda sai su yi sahu bayan bayan liman ta kuma gudan tana fuskantar abokan gaba amma dukkanin su kuma za su shiga cikin sallah dukkanin su za su kabbarta sallah tare da liman wayancan kilkin tana can tana tare da abokan gaba tana fuskantar abokan gaba wannan kuma tana bayan liman sun yi sahu bayan liman wayancan kuma suna fuskantar abokan gaba domin a sallal khauf ba a la'akari cewa dole sai an yi istiqbalul qibla ba dole ba sai an fuskanci al-qibla tunna suna muwajahatul adu to wannan zasu bi liman ne idan suka bi liman wato sai yayi raka'a da su cikakkiya yayi raka'a idan yayi raka'a da su cikakkiya yayi karatu bayan yayi ya fara sallah da su baki daya sannan yayi ruku'i sai wannan kilik guda ta yi ruku'i kuma sai ta sayyada kilik ta fara sai ta yi mi sai ruku'i sai sajda tare da liman idan ta yi ruku'i ta sajda tare da liman su kuma sauran suna can suna fuskantar abokane to sai su dawo watan sai su doki sai su fuskanci sabuwar raka'a sai su je su yi ruku'i da sujuda sai kuma su bi liman raka'a ta biyu sai su bi liman raka'a ta biyu a wannan haka zasu yi su sallar su idan liman ya sallame su ma sai su sallame wance sai su zo su tika sauran raka'a da basu samu ba wannan hadisin shi ma na Abu Hurairah ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam an-Nisa'i da al-Imam Ahmad siga ta karshe idan ya kasance suna fuskantar abokan gaba shi ma zai raba al'umma kashi biyu ne sai ya fara sallah baki daya yayi karatu yayi ruku'i ya kuma daidaita da su zai daidaita da mamune shi a wannan lokacin a matsayin shi da imam aya hatta ya kuma al-imam min sujudihi sai in ya dago daga sujuda summa yasjudu al-akharun to sauran da ba su samu yin sujuda ba sai su zo su kuma su yi sujuda kuma sai su hadu da shi a tsayuwa ta daban kuma haka za su yi a sauran raka'at wa'annan shine siffar sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yayi a sallar tsoro a gurguje kenan wallahu ta'ala a'lam wa ajal to Allah ya ce farijalan aw rukbana mun fahimci da ake yin sallar tsoro haka a matsayinka na mayaki ka tafi wajen yaki za ku yi sallar tsoro kuma duk wanda mutun yake daga cikin wannan gabobin to kuma wallahi suka ce tayi Allah subhanahu wa ta'ala ya karba sai Allah ya ce fa idza amintum ko fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun idan kuka amintu ma'ana idan tsoro ya gushe a kan yanzu ma'ana abokan gaba sun tafi sannan kuma kuna kirdaran kun samu aminci sai Allah ce fadhkurullaha ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba'ana ai ku tsayar da sallah ku cika ta gaba ɗaya rukunninta a dibi alqibla sannan kuma ya zamanto za a cika sallolin ba za a yayyanke ba wancan yayyankewa da ake yi saboda darura ce to yanzu kuma kun aminta ba ku tunanin cewa kuna da sauran abokan gaba a gaba gare ku ko sun tsira ko sun gudu ko kuma ubangi subhanahu wa ta'ala ya muku maganin su ko kuma a'a ba a ma fara yakin ba to abinda za ku yi shi Allah ya ce fa idza amintum fadhkurullah sai ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala galiban zikrullah yake zawa da ma'anar sallah galiban kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a suratul jumu'ah yace ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah dukkanin malaman tafsir sun tafi akan cewa zikrullah ana nihin sallar juma'a anan to kaga shine nan Allah ya ƙara ne mai tace fadhkurullah bayan kun amintu ba ku ajin tsoro to ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ku yi sallah ai tare cika dukkanin rukunninta da wajibat kama allamakum ma lam takunu ta'lamu kama da Allah subhanahu wa ta'ala watan ya sanar da ku abinda ba ku sani ba ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanar dan annabi adam abinda ba ku sani ba kama da haka Allah yake fada fa idza ta'antu fa aqimus salata an-nisa'i ko idan kuka natsu ba ku jin tsoron komai to Allah ya ce ku tsayar da sallah malamu suka ce ana iya yustafadu min hadhihi al-aya idza musha'anu as-sala ana fahimta daga wannan ayar girman sha'ani sallah ta yadda babu wani abu a musulunci wanda zai shagaltar da musulmi sallah a kan lokacinsa babu shi ba wani abu a duniya da zai shagaltar da kai game da yin sallah a duk duniya ba abin da yake tashin hankali ko to amma ana cikin tashin hankali ga abokan gaba in me yake da suna ko a kashe ka ko su kashe amma kuma Allah bai ce su bar yin sallah sai sun dawo ba haka wannan min babi aula kai kake zaune kake sana'a ko kuma kake wani aiki na daban kana jin ana kiran sallah to ka ji tsoron Allah ka tashi zuwa sallah kana jin ana kiran sallah to ka tashi zuwa sallah musamman a ranar juma'a wasu daga cikin ƴan uwa ƴan kasuwa suna sakaci kwarai wanda daga cikin abin da Allah ya haranta shine saye da sayarwa a lokacin da aka kira sallah a ranar juma'a saye da sayarwa haramun ne bi nassil kitabi was sunna daga lokacin da aka kira sallah a ranar juma'a karanta suratul juma'a Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah kaga fas'au umarni ne ai fabadiru wasabiqu kuyi gaugawa kuyi tsere kuyi rigangantu ila zikrillah zuwa ga sauraron huduba da kuma yin sallar juma'a kaga Allah ya fada zuwa ga sauraron huduba dan akwai ba su ganin sauraron huduba wajibi ne suna ganin sauraron huduba a ranar juma'a wajibi ne to fas'au ila zikrillah sai Allah ce wazarul bai kaga umarni ne Allah ya ce wazarul bai bi ma'ana utruku shira ku daina saye da sayarwa ku bari Allah ya ce haramun ne wazarul bai sai ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin haka ma'ana barin saye da sayarwa a lokacin da aka kira sallar juma'a shine mafi alkhairi gare ku in har kuna da ilimi akan abin da kuke yi shi sai Allah ya ce amma fa idza qadaytumus salata idan kuka yi wani kuka kira yin sallah to fantashiru fil ardi ba laji kowa ya watsu a cikin kasa wabtahu min fadlillah ku nema daga taskar Allah subhanahu wataala arzikin Allah subhanahu wataala da kuma malumi suke cewa daga lokacin da liman aladan ya kira sallah a ranar juma'a to duk cinikin da za a kulla haramu cikin haramci ake yin sa jama'a mun fahimta duk cinikin da za a yi kaka ce a'a ai ba masallacin mu bane in har dai garin ku ne kana jin kiran sallar kowace masallaci ne wallahi ya haranta kai sai da sayarwa sai an kare sallar juma'a ina fatar mun fahimta wallahu ta'ala a'lam wa ajal to Allah ce fadhkurullaha wa ambati Allah subhanahu wataala ambatan Allah adwa ne daga cikin shi sallah ma ambatan Allah ne kama allamukum ma lam takunu ta'lamu kamar da ubangi subhanahu wataala ya sanar da ku abinda ba ku sani ba anan nake so in ƙara jan hankali ɗan uwa masallata akwai wasu salloli guda biyu da ake yi lokacin su bai ba salloli guda biyu wanda na lura a garin nan mutane da dama suna yin su lokacin su bai ba sallar al'asr da kuma sallar isha'i galibin masallacin ne wasu daga cikin masallacin ne ba a yin wa'annan sallolin a lokaci la'asar lokacin da tun bai yi ba daga an tada sallah wani wurin ma kakin lokacin sallar ya shigo tiri sun tura ta musamman masallacin ne ƴan kasuwa haka sallar isha'i wasu daga cikin mutane da ke lokacin sallah yanzu ya ƙara to ba sa ƙara lokacin sallah suna nan dai gadin to abin ba na gado bane dole wajibi ne ka bi umarnin Allah subhanahu wataala ya Allah ya ce ai yin sallah lokacin ta bai yi ba daidai yake da ka zo jarabawa lokacin ta bai ba ka rubuta ka tashiwa ka baiwa kamar dan kwallo ne ya sa kwallo a wajen raga ta shiga haka duk wanda zai yi sallah lokacin ta bai kai ba to baya da sallah aule mafi rinjaye bai da sallah gwara ma ka jinkirta ka bi sadaka ka jayo ta lokacin ta bai bai indai ba a hali na da tafiya bane wanda su malaman malikiya sun kawo korafi akan jayo sallah suna ganin gaskiya ba daga cikin abin da ya kamata mutum ya jayo sallah lokacin ta bai ba wallahu ta'ala alam sai Allah yake cewa aya ta gaba
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين
الله يتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وبي سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم وإن الله سبحانه وتعالى يما وفاتي لغتكمكم الله يكرر يورسوا ويذرون أزواجا كما سيسوك برمها تتكنسنا na aure ana maganar matar aure ne ba iyaye da ka haifa ba matar da ka aura Allah ya ce wasiyatan li azwajihim to kafin rasuwar su Allah ya ce wasiyata sai su rubuta wasiya li azwajihim zuwa ga wa'annan mata takin nasu su rubuta wasiya ma'ana su yi wasiya bayan in sun mutu cewa mata'an ila al-hawl ghairu ikhraj ajiyar da su dadi a zaunar da su a cikin gidan da suke gidan shi mamacin gidan mamaci sannan kuma a kula da wa'annan matan har tsawon shekara guda kuma Allah ya ce ba tare da su masu cin gadin mamacin su fitar da su ba wannan ayar tana karantar da mu cewa duk da an nassaka ta an shafe ta a farko hukuncin shine idan mutum yaga alamun ba zai kai labari ba ba zai tashi ba yana kwance yana jiya bai da lafiya to zai rubuta wasiya ne cewa idan ya mutu matarsa ko matansa a dukiyar sa a kula da su a jiyar da su dadi a kula da abincin su tufafin su da kuma ruwan su da kurin zaman su har tsawon shekara guda to daga nan idan shekara guda ta yi to duk abin da za a yi an dade ba a yi ba amma dai suna cikin dimmar su sai bayan shekara daya to sai kuma Allah subhanahu wataala wato ya shafe wannan ayar kamar da al-Imam Sa'idi alaihi rahmatullahi ta'ala yace wannan ayar ta bayan da ta riga ta shahida cewa wanda suka rasu gurbatar su ya tarabbas bi anfusihinna arba'ata ashhur wa arba'ata ashhur wa ashra cewa za su yi idda ne tsawon wata hudu da kwana 10 daka idda aka shar'anta musu kuma sai aka shar'anta cewa idan ka mutu za a ba su gado amma farkon ba zancan gado ake yi ba a'a ana zancan da dukiyar ka za a morar da su a kula da cinta shayar da ita da kuma gurin zamanta da bukatunta na yau da gobe har tsawon shekara guda kamar yadda kai in kana raye zaka kula da dawainarta waka za a kula da ita Allah ya ce shekara guda kuma wannan wasiya rubutawa zaka ina fatan rubuta ita insha Allah yake cewa ghaira ikhraj kuma ba tare da su ma gadan ba watan sun fitar da ita matar daga gidan su ce a gadan su ne sai Allah subhanahu wataala ya shafe ta da cewa za su yi idda idan mace mijinta ya mutu to za ta yi idda ne watan wata hudu da kwana 10 in kuma tana da juna biyu ta haihe abin da ke cikin ta ina fatar mun fahimta in tana juna biyu ta haihe abin da ke cikin ta in ba juna biyu kuma to za ta yi wata hudu ne da kwana 10 shikenan ta ida iddata to a ƙarƙashin wannan maganar ababe da yawa suke kawo ake zawwa da su na al'ada musamman ma na sha'anin idda Malam Jabir da mutum zai dibi yadda ake idda a ƙasar Hausa a irin wannan ƙasashen namu da har yanzu akwai watan sauran jahilci a cikin al'umma wasu daga cikin mutane da yawa ba su yi da ake yin idda ba iddar ma in ka je da ake yin abu da zaka dinga zauna da tsofin nan na baya suna baka labari da ake idda to in su al-Imam al-Bukhari sai to ya kamata su sake musuluncin su da wasu abubuwan su ma anzalallahu biha min sultan ba sa a cikin littafin Allah ba sa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin kurakurai da ake yi a wajen idda a zamanin nan wanda muka taso muka tarar da kakanni da uwaye kuma har yanzu ana yi ba a bari ba cewa idan mace mijinta ya rasu idan mace mijinta ya rasu to abu na farin za a sa ta tayi wanka za a sa ta tsaini tayi wanka sannan kuma tayi arwalla sannan kuma za a sa ta walwale gashin kanta mana kitsan ta bude sa in yau tayi kalbi sai mijin ya rasu ko za ta walwale kalbi sa baki daya wannan akhta wasu abuwa ne da ake na idda a zamanin nan a yanzu wanda sun ci karo da karantarwar musulunci babu shi hadisi ingantacce kai kola da ifi ne wanda ya kasar da cewa a zamanin manzon Allah ga wata mijinta ya rasu annabin Allah ya ce ta je ta yi wanka ko ta yi arwalla ina fatan mun fahimta ita fa arwalla ana yi ne don mi don wata ibada don ibada duk da shi ma wannan iddar ibada ce za a yi amma ba a shar'anta mata yin arwalla ba kenan kaga wata bid'a ce aka dauko aka sanya cewa idan mace za ta yi idda sai ta je ta yi wankan to kuma shi wanka dama ana yin shi ne dan abu guda nawa dan abu guda uku zuwa hudu ko dan janaba ko dan haila ko dan jinin biki to babu ɗaya daga cikin wannan ko mutun zai tafi makka ko kuma ranar juma'a ai mutun yayi wankan duka wannan kaga abubuwa ne da aka dauko aka sanya wanda ba musulunci bane sannan kuma bayan ta yi kwana uku ko kuma bayan kwana uku da rasuwar mijin to kuma sai a dinko mata wasu tufafi na musamman na idda akwai wasu tufafi special da ake yi saboda idda sai ga akwai mata wani kalance ko kuma wata atamfa ko kuma wani wasu hurare zaka ga an dauko mata bakin yadi wai mai taga mace bakin yadi saboda mijinta ya rasu kuma abin da zai baka mamaki wayannan tufafi ba a idda su sai sati yayi in ta sa ba ta fi duk daudar da za su yi ba za ta fidda ba sai ranar juma'a ko kuma idda ba a fidda su sai ranar juma'a to a ranar juma'a ake fidda su a wanke su sannan kuma suna shan iska sai ta dauko ta sa su mana za ta yi wata hudu da kwana goma da kumfule guda ne kun bayyana za ta yi wata hudu da kwana goma da kumfule daya suka ce dalilin sa ake fidda shi ranar juma'a a wanke saboda ai ranar juma'a miji tana kawo mata ziyara wanda ke kabari yana zuwa ya kawo matarsa ziyara shi zaka ga wasu daga cikin masu takaba duk juma'a sai sun yi sadaka wannan baya daga cikin sunna annabi bai karantar da wannan ba daga cikin kuma kurakurai da ake yi wajen idda shine cewa mai idda ba ta ganin fitowar rana kamar haramun ne a kanta a karatun malam bahaushe ta ga rana kuma waɗanda abubuwan ba da nake ambatawa idan mace ta kuskure ba ta rike ba sai ga ta tana luwa cewa ma na tana ƙasa kin rezo dan akwai hukunci yana biyowa baya suka ce ba ta ganin fitowar rana kuma ba ta ganin faduwar rana balma idan kwana uku na farin kwana uku farko ko dush ba ta shiga makewayi ba ta shiga wani kuma ake ga mata da kashi da bayan da batsa duk ciki za ta yi kaga wannan kazanta ga dush kamin nan ba ta ma fituwa waje arwallan ma sai rufe daga cikin daki ba ta fituwa ko kuma ita wannan duka khalifa sunna wannan ya sa mu karantar manzon Allah suka ce ba ta ganin fituwar rana sannan kuma ba ta ganin faduwar rana sannan kuma daga cikin abin da ake na al'ada shine idan mace tana idda to ba za ta ga wani namiji ba ajnabi ko wani iri ne ba za ta gan shi ba kuma idan ta ga wani mutum ta ga namiji to idan ta lalace idda ba ta yi ba in ji a ce wasu sannan kuma ba ta mai da waya kamar a kira ta da salula ta tsoka duk ba za ta yi ba sannan kuma suka ce ba za ta yanke akahenta ba daga cikin al'adu da ake ba a yanke akahe sannan kuma ba a sharɗa gashin gai ko za ki wanke kashi sai dai ki bari juma'a kuma ki wanke shi da ruwan magariya wannan duka abin da aka daddorawa mata wanda duka waɗannan abin da na faɗa kurakurai ne wanda ba ɗaya daga cikin abin da musulunci ya karantar to jama'a ya ake yin idda a musulunci yadda ake yin idda nan a musulunci wa suka ce mace mai idda za ta kiyaye abu guda shida ne kawai abu shidda ake da bukata da mace mai idda duk mace mai idda iddatul wafa wanda mijinta ya rasu ta kaba kenan ko ina zan ta kaba ne ba iddar rabuwar aure ba iddatul wafa wat ufat abu na farin zauna wata cikin gidan mijinta ta zauna a cikin gidan mijinta kar ta fita sai ta yi idda ta zauna a gidan miji ba za ta fitar da cikin gidan miji ba ta koma wani gidan sai in akwai darura ta yin haka ya kasance ko wahasha tana kadaici babu wani abokin da ke tanya ta kwana dai kenan ko ko kuma wata darura ya zamanto gidan da take ita da mijinta ko da Allah ya masa rasuwa gidan haya ne kuma yanzu ya mutu a zai biya haya to sai ta koma gidan su ci idda ko gidan wani wali da ta zauna ta idda ba dai amma muddin mallakin mijinta ne to abinda aka fi so shi ta zauna a ciki ta yi idda ta sannan kuma fita in ba ta darura ba fita in ba darura ba a wannan watannin hudu da kwana 10 to ba a so larura ta kuma shine zamanto za ta je asibiti ganin likita ko kuma za ta je ana wata shari'a da ta shafe ta tana da alaka da ita ko kuma babu wani wanda yake kula da ita wajen dokar dauriyar abincinta ko kuma ta tara iya gata da yara kuma uban bai bar komi ba dole sai ta fita ta yi dubar da ta sasa ta samu abinci to wannan ba wanda zai cewa ba ta ita dan ta hito ba illa bace ina fatar mun fahimta dai kenan abu na biyu za ta sanya tufafi kowace kala ba sharadi bane ta zama da kumfuli daya kamar ungoza ma kullun da riga kala dai ba ta canza ba sharadi bane za ta dinga sanya tufafi amma kasu zamanto masu ado ba a son abun da ya shahi dangin ado a cikin tufafinta ba a buƙatar wannan balatana su jayo fitina da sauran ababe abu na uku shine ba a buƙatar turare ba a son ta sanya turare sako kuma a tayin turaren hayaki suka ce bai kamata ta sanya ba turare na cikin na hayaki duk da wasu daga cikin uwayen mu suna wasu kurakurai yanzu da mutun ya rasu duk da kayan daki sai a tattare duka sai a rihe musan ko meye shike ne ba shi ma duk wannan bai da alaka da musulunci al'adu ne da aka taso a gaske uwaye da kakanni suna yi zaka turare ba za ta sanya ba za ta sanya turare ba illa Allah mai kasance ta yi jini ne tana buƙatar tsaka kanta akwai karni tare da ta sanya turaren ba laifi a wannan gabar ba laifi ta sanya wannan turare abu na hudu rishin yin ado da kwalliya ko kuma daura sarka ta mai nuna ado da kuma sa in warwaro da yin irin lalle cadiyan haka da zai nuna dai ado ne kawawa mace to duk ba za ta yi ba sannan kuma abu na biyar shine rishin sanya kwalli duk da wasu sun kawo sun yi dan inkarin wannan rishin yin kwalli da sa lalle al-Imam Ibn Baz yake cewa duka bai halitta ba sai kuma abu na ƙarshe yace shine ita mace mai idda to bai halitta ta yi bulaguro sunan bulaguro a ce ta yi tahiyya bai halitta ba bai kamata ko da kuwa aikin hajji ne ko ta zai ci amidota ko umara a matukar tana cikin idda wayannan kwanakin to ba za ta je ta je sai aikin hajji saboda Umar dan Khattab bala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna idan suka fita daga cikin gidajen da suke zaune na iddar suka ga wata takura da makamancin wani abu a haka ko kuma sun ida iddar Allah ce fala junaha alaikum ku masu cin gado ko wakilansu ko waliyai to babu laifi akan ku Allah bai dora muku laifi ba fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abun da suka aikata wa kawunansu na in ta ida idda to tayi turare tayi ado ba laifi in ta ida idda sannan kuma wani abu mace mai aikin gwamnati idan mijinta ya Allah masa wafati ba sharadi bane sai ta ce dole sai ta yi wata hudu da kwana abinda ake bukata ta kiyaye dai wayannan ababin da muka fada amma ta da mutu cikin tsanaki da kuma tufaya ta addinin musulunci to Allah ya ce babu laifi a kansu cikin abin da suka aikata wa kawunan su min ma'ruf na abin da ya shafi watan abin da ya shafi sa tirare da kuma wani ya bijiro neman auren su idan sun ida idda idan ta ida idda to ba laifi wani ya zo ya nemi auren ta kuma ba laifi ta za ta sanya turare ba laifi da duk abin da aka haranta mata to kuma yanzu an halitta mace ina fatar mun fahimta ko akwai wata biki wani biki da ake yi yanzu na idan mutun ya rasu mata su sai idda to daga cikin bid'a to wasu kasashe juma'a karshe ranar juma'a ta karshe da za ta ida wannan takabar kuma sai a zo a tanye ta fati a tanye ta biki wannan shi ma bid'a ne duk da yanzu har yanzu ana irin wayannan ababen idan mace ta zo karshen iddarta za ka ga wasu suna ana hido wasu ababe ayi waina ayi wa yanzu malam Jabir wasu daga cikin masu sun yi iddan nan wata kafin ta kare idda fa to in ba Allah ya tsare ba in akwai imani kafin ta kare ina ta yi dan tostos ta dan yi ta dan dekule saboda yanzu tana ida idda kuma shiga tallar kanta zata dinga yi subhanahu wataala da yake halitta mu mutane wasu ababe kuma ya haranta wasu ababe saboda duk abin da kaga Allah ya halitta maka dan amfani kanka ne kuma duk abin da kaga Allah ya haranta maka shi ma wannan dan amfani kanka ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu da ka hakimun tuke yake da hikima da yace ayi idda Allah ya san abin da ya sanya yace ayi wannan takabar akwai hikima a ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah yace
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
الله يتي وللمطلقات متاع بالمعروف ما تند aka saka ما تند مدن suka saka suka sake su saki dai ko biyu Allah yace mata'un bil ma'ruf mun wajabta a jiyar da su dadi Allah yace gurgudan iku ina fatan mun fahimta mutun ne saki matarsa a saki daya ko saki biyu to sai Allah yake cewa watan ayu Allah ya wajabta wa mazaje su ji yadda matan su da suka saka dadi gurgudan abin da suke iya yi na jiyar da su dadi gurgudan halin su rayuwa a rayuwa wannan ayar malume sun tattauna akan ta kware da gaske cin cewa shi wannan tamattu inda za a yi wa mata jiyar da su dadi da za a yi mutun ya saki mace kuma ya ji da dadi wannan alal wujub ne ko kuma al istihbab shin wajibi ne idan mutun ya saki mace zai mata zai bata tamattu'i ko kuma a'a an so ne yayi al imamu malik alaihi rahmatullahi ta'ala ce al wujub wajibi ne duk wanda ya saki matarsa yace duk wanda ya saki matarsa saki dai ko biyu ya kwanta da ita ko bai kwanta da ita ba an gaisa sadakin ko ba a saki sadakin ba yace to wajibi ne in ya sake ta ya bata wani abu na tamattu'i mashi Allah ya faɗa ce alal musii qadaruhu ko alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf wanda yake da hali me wadata Allah ya ce ga gudan ikonsa kana a matsayin mawadaci to ka bambanta da wanda yake bai da shi kusan a wannan gabar ɗan uwa da Allah ya hore ma abun hannu suke ake fama da su wallahi akwai wanda yana nan da kuɗi amma hatta iyalinsa ba ta more ba ta jin daɗin zama da shi Allah ya ba su ba ran can ya rabu da ta ba a'a wai tana nan tana a gidansa tana a matsayin matarsa ita wani abu na jin daɗi ba ta san shi ba iyali abin da za a yi a kawo mata shinkawa a jibge a ta turo mata nama tana ci amma irin a sai wata yar bariki haka Allah ya yi masa ni'imar amma kuma bai abin nan ba kaje karanta tuhfatul arus malam ya karanci matakan zamantakewar rayuwar aure yadda mutum ya kamata ya tsara zamantakewar rayuwarsa da iyalinsa in so samu ne ana buƙatar rihla ka dan fitar ita ka ce kawai yau ki aje kake dafa abinci ka ce mai gida lafiya kuma ya ce yau abincin dai ba za ki dafa ba na buƙatar ki wahala to ina za a ci abincin dare ka ce mata a tarka za mu wanye sai ka zo ka kai ta a yi muku bala mai kyau ta cinta abun nan ka dan kiwaya da ita amma ka kimshe ta cikin gida to baya ga cikin tafarkin annabi wannan kuskure ne wallahi ba sunna bace ba wannan to kadi an taba gayyatar annabi sallallahu alaihi wasallam wani bayahudi ya gayyace sa gidansa yazo cin abinci manzo Allah ya ce ni kadai ko mu da wa yace kai kadai yace ba zan je ba sai da aka gayyace shi da Aisha sai da manzo Allah ya fita da wa annabin Allah ya fito da Aisha daga gida su tafi ina to kai me yasa ba za ka yi ba duk ustazance ka annabi ya fi kai ustazance ko shine ustazin ustazai malamin malamai doktan da ka toci ko sallallahu alaihi wasallam wasu da cikin mata suna cikin kunci wata hatta irin dan kalar tufafi ba ta da shuwa a gidanta kalar tufafin da za ta sanya aran ba ta da shuwa dole sai ya yanko sai abin da yake da bukata ba a rayuwa haka ne eh da ba in zaka je aka rabaka Allah to kaka tafi inda ke da ko mutane da yawa eh kaka je matsala ce mutum bai tabi matar sa inda za a kallace ta sai ka dibi inda ba kowa inda ba mutane to sai ku dinga fita irin wa'annan huraren yana da cikin abin da ke shawwaka ya shawaka rayuwar aure gaskiya yana shawaka wallahi akwai ustazu da shi ko fituwa da matarsa bayi da bashi ko shi kai wai kana gashi dauke da mace shi kuma annabin Allah gashi su a azumi fa a ramadana matar su kai masa ziyara suka saka manzon Allah saka ana tafiya sallallahu alaihi wasallam a ramadana ga annabin Allah tsakiyar matansa ya annabin Allah in ya dawo su zauna yake da matarsa a gida a yi fira a zauna a tattauna a yi fira kaga usai ka kullun cikin bahasi wannan wanda kuskure ne Allah ya samu wani lafiya sai Allah yake cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin Allah ya wajabta mu mazan da suka rabu da matansu su yi istimta'i su je da matansu dadi suka rabu da su Allah ya ce gurgudan iko in ka rabu da mace Allah ya maka ni'ima kana iya bata miliyan guda suka bata in miliyan ne kake iya bata sai ka bata in jika da kake karfi ka bata in jika 50 ka bata saboda tami ta bar suka ce saboda ta tafiya cikin wahsha damuwa ta kadaici inda kaga in ka bata miliyan guda kara bude ta ka bata miliyan guda to za ta samu jari kenan kaga wani tunanin ba wani tunanin da zai zo ya takura mata a zuciya dan Allah bai buƙatar abin da zai kona wa dan annabi adam da rayuwa sai Allah ce haqqan 'alal muttaqin wannan wajibi ne da Allah ya dora shi amma kuma ba kowa bace iya yi sai wanda ya kasance mai imani mai jin tsoron Allah ayat ta karshe sai Allah ya ce aramma
kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun
Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun kamar dai haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake bayyane muku ayoyinsa masu warkar da matsalolin ku a rayuwa dan ku gane inda aka sanya do aka dosa a rayuwa ku bi karantarwar Allah ku samu dacewa da gidan aljanna a gobe alkiyama kuma rayuwar ku ta zamanto wato cike da abin da ya shafi kauna da jin tsoron Allah da kuma samun jin dadin rayuwa bayan kora kun rabu ma to kuma ka bata wani abu za ta dan ji dadi a ranta kuma za ta mance da kai ba to Allah ce kadhalika kamar dai hakan gane Allah subhanahu wataala yubayyin lakum yake bayyana muku ayatihi ayoyinsa ma'ana ai hududuhu iyakarsa da kuma abin da ya halitta da abin da ya haranta da hukunce masu amfani gare ku ai Allah ce la'allakum taqiluna wala alla tsammanin kun fahimci bayanin Allah subhanahu wataala kuma ku fahimci rayuwa kuma ku yi tadabburi ku dinga tadabburin ita rayuwar nan Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu tadabburi la'allakum taqiluna kuma fasara ta gaba don ku hankalta da abin da Allah subhanahu wataala yake karantar da ku a cikin ku rike gami ku samu dacewa a duniya da kuma ku samu dacewa da gida na alkiyama Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum buqatumu na alkhairi Allah ya biya muna dukkanin mai bukata ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya masa marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ba mu ikon bautawa Allah da lafiyar da ya ba mu ya Allah ku ƴan uwa suke ta barin addu'o'i ta halissa mu da wurare da dama Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya mu kowa bukata tai Allah ka biya mu kowa bukata tai ya Allah wanda ba shi yawa ya Allah ka yassare masa abin da zai biya ya Allah ka yassare masa abin da zai biya wanda ba ya da jari Allah ka taimaki sa da jari na gari wanda yake da bukatar matar aure Allah ka ba sa ta gari wata ke neman mijin aure Allah ka ba ta na gari wanda yake neman haihuwa Allah ka ba sa wanda ka baiwa kuma Allah ka ba shi kun tarbiyyantarwa akan manhajul kitabi was sunna Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah ka kara mana kwanciyar hankali Allah ka kara mana kwanciyar hankali Allah ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ɗan uwan su ji kasar Siriya da kuma kasar watan Turki da suka samu wannan jarabawar Allah subhanahu wataala ya shigan wanda suka gabace mu daga ciki wanda ba su da lafiyar kace kuma Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ban subhanahu wataala ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a ayyukan mu ka sanya albarka a matan mu ka sanya albarka a dukiyar mu ka sanya albarka a karatun mu ka sanya albarka a duk rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته